juga mata angin. Ayat kursi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شيخنا بهذا المحضر ولسعد فيه بنظرة ساترنا في الظفر. الحمد لله من أقول يا الله تبارك وتعالى دع الله يساك دادم وتونا مناصبة وانا اللوك الشيء لا أزم وتر رمضان نشكر سدبو da 443 da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa a yau Laraba 30 ga watan March shekara ta 2022 muke ganin bude wannan karatu na kitabu Shifa na wannan shekara. Alhamdulillah bara khatamar wannan littafi muka yi, don haka bana daga farko za mu fara kamar da aka ji malamin ya so makarantawa wannan littafi kitabu Shifa na Alqabi Abul Fadli Yazid Musa ibn Iyad al-Yahsibi as-Sabti. Allah kara masa yarda. Littafi ne wanda yake karantar da mu girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma wajibcin kiyaye alfarmarsa sallallahu alaihi wasallama. Wannan littafi kamar da malamai suke faɗa shine irin sa na farko a wannan nau'i, wato mana wannan littafi na Ashfa Alqabi Iyad shine soma shata wannan layi na bada kariya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk kuma malamai da suka bi bayan sa akan wannan gudabi. Wannan littafi na Ashfa malamai suna cewa laula shifa lama urifa al-mustafa, in ba da littafin Ashfa ba da ba a san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama alal aqalli dai a wancan lokacin. Daga baya kuma malamai suka biyo sau suka yi ta rubuce-rubuce iri-iri wanda suke wato bin gwadaban abinda alƙali ya dinnan. Allah ya ƙara masa yarda. Wannan littafi Alqabi Iyad kamar yadda ya faɗa ya rubuta shi domin amsa wata buƙata da wani mai tambaya ya yi masa, ko da yake ba a ambaci sunan mai tambayan ba, shi kansa wanda ya roki littafin shi ma alƙali bai faɗe shi ba, ya ce kawai fa innaka karrata alayya su'ala fi majmu'in yadda man ta'rifa bi qadari mustafa alayhi salatu wassalam da haka ma wasu masu sharhi littafin suke cewa wato kawai tsari ne irin na marubuta mutum ya kirkiri wani wato mutum ya dinga magana da shi amma ba dan wato ba lalle bane ya zama wani mutum ne na musamman yayin tambaya ga kaga kan wannan a'a shine ya fahimci buƙatar a rubuta wannan tafi kuma ya rubuta shi me yasa aka je da tun haka sai ba maji ne in kun nan mai wannan litafi alƙazi ya wato yi masa kismi da kuma babi da fasali yayi wato kismai guda hudu karkashin kowane kismi ya aje babubuka karkashin kowane babi kuma ya aje fasalla kowanne daga cikin waɗannan aqsamu da kuma abwabu da kuma fusul kowanne akwai abin da yake karantawa kismi na farko da kali ya ware shi ne a cikin wato bayanin yadda ubangiji tabaaraka ta'ala ya girmama alƙadarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin maganganu da kuma a aikace yadda Allah tabaaraka ta'ala ya nuna girman ma'aikin Allah haka kuma a magance kamar yadda yake magana da shi a cikin alqur'ani yadda ya fito da girman sa to wannan kismi duka abinda zai kunsa kenan a karkashin sa kuma akwai wato babi har guda hudu babi na farko sakali ya ware shi ne a cikin bayanin kirarin da ubangiji tabaaraka ta'ala yake wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma fito da yaban sa karara ya aje fasalla a cikin sa har guda 10 sannan babi na biyu ya saka shi ne a cikin bayanin yadda ubangiji tabaaraka ta'ala ya kyautata halittar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma dabi'o'in sa shi ma a cikin sa akwai fasalla har guda 27 sannan babi na uku wanda shi kuma alƙali ya kawo shi ne a cikin wato labarai ingatattu da kuma maganganu shahararru wanda suke nuna alƙadarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gurin ubangiji da kuma girman sa a gurin Allah da yadda Allah yake girmama shi shi kuma wato yana da fasali guda 12 a ƙarshen sa sannan babi na hudu a cikin bayanin yadda ubangiji tabaaraka ta'ala ya bayyana mu'jizozi da kuma ayoyi masu girma a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato hasa'isu masu girma wato dan fito da girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma amsa tahaddun da kafirai suke yi masa shi kuma wannan wato fasali 30 ne a ƙarshen sa to sai kismi na biyu kuma shi kuma kismi na biyu bayani zai yi a cikin abin da ya zama wajibi al'ummar musulmi su kiyaye na daga haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to shi ma a ƙarshen sa akwai wato babubuka shi ma har guda hudu wanda babi na farko zai magana ne a cikin wajibcin yin imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma wajibcin biyayya gare shi da bin sunnar sa shi kuma a cikin sa akwai wato fasalla guda 5 babi na biyu kuma zai magana a cikin wajibcin soyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma girmamawa gare shi shi kuma akwai fasalla guda 6 karkashin sa babi na uku shi kuma zai magana a cikin girmama lamarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da jin nauyin sa da kuma yin biyayya gare shi shi kuma fasali 7 ne a karkashin sa sannan babi na hudu shi kuma zai magana a cikin hukuncin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yin gaisuwa gare shi da wajibcin yin haka shi kuma wato akwai fasali guda 10 karkashin sa to sai kismi na uku shi kuma zai magana ne a cikin abin da yake korarre a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da yake ya halatta a cikin haƙƙin sa na daga al'amuran duniya na bashariya na mutuntaka me ya halatta a jingina ma'aikin Allah me bai halatta ko bai dace da wato janabin ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam to akan haka alƙali ya kulla wannan kismi shi kuma babi biyu ya sa ƙarƙashin sa babi na farko zai magana a cikin abin da yake banci al'amura na duniya ko al'amura na addini shi kuma wato akwai fasali guda 16 a ƙarƙashin sa babi na biyu shine zai magana a cikin lamarin duniya me ya dace da maiki sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amuran duniya me ya halatta a ce ya bujuro ga maiki Allah me bai halatta ba shi kuma wato fasali tare ne karkashin sa ismi na hudu na karshe shi kuma zai magana a cikin hukuncin wanda duk ya tauye alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zage shi ko ya tauye darajar sa shi kuma babi biyu ne shi ma karkashin sa babi na farko zai magana akan wato hukuncin ko kuma menene za a iya cewa zagi a haƙin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam me za a iya cewa tauye daraja me za a iya cewa jirwaye da kamar wanka wato gugar zana a haƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam me ya halatta a faɗa akan sa me ya halatta a faɗa ba me an faɗa zagi ne me an faɗa kuma daidai ne shi kuma za a samu fasali 10 a ƙarƙashin sa sannan babi na biyu shi kuma zai magana a cikin hukuncin wato wanda duk ya cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko ya tauye darajar sa da kuma ukuba da ta kamata a yi masa da kuma shin meye idan mutun ya za a nemi tuba meye idan abinda mutun ya yi shi kuma ba ma magana tuba kai tsaye za a san masa da hukunci kuma ko da ma ya tuban ba za a tsarar tuban nasa ba hukunci zai biyo bayan to duka waɗannan abubuwa alƙali zai warware su a ƙarƙashin waɗannan wato a ƙasamu guda hudu ƙarƙashin kuma wato waɗannan babubuka da fasalilika da aka ambata Allah tabaraka wataala ya mana gam da katar yadda muka ga farkon wannan karatu lafiya Allah ya sa mu ga karewa ta lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
al-qism al-awwal
qismi na farko
ta'zimu al-ali al-alani kadar nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam a kaulan wakilan
a cikin girmamawar ubangiji tabaraka wataala ga alƙadirin shugaba sallallahu alaihi wasallama ta magana da kuma aikace masanin fikihu alƙali baban fadalu shine sayyidina Iyad ibn Musa bin Iyad al-Yahsibi din wanda ya rubuta littafin ashafadin nan mai riwayar littafin yace masanin fikihu abul fadli Allah ya masa gam da katar yana fada Allah kuma ya katangantar da shi
la ba alamun marar shay'an min al-ilmi
ba babin da zai buya ga duk wanda ya san wani abu daga cikin ilimi ko ko wanda aka ce bance shi da mafi kankanta daga cikin fahimtar karatu bai buye gare shi ba yadda ubangiji tabaraka wataala ya girmama alƙadirin shugaba sallallahu alaihi wasallama da yadda yake bance shi da ke bance da fadaloli da kyawawa da kuma darajoji waɗanda suke ba su da iyaka wannan duk wanda yake da fahimtar karatu ko mai kankantarta to in ya bibi alqur'ani to zai ga yadda Allah tabaraka wataala girmama aishin Allah kuma in ya bibi karatu tuka duka zai ga alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma girmansa a gun Allah tabaraka wataala da yadda ubangiji tabaraka wataala ya kwarzanta shi na daga mai girman nan na alƙadarin sa da abinda wato ya zama harasa da kuma alƙaluma za su daku shi gabaran ambatansa ko rubuta shi mutum ya zauna sai zai rubuta alƙadarin manzo Allah da girman sa gun Allah to alƙaluminsa yayi kadan ya rubuta wannan ko ya zauna ya ce zai dinga fadar darajojin ma'aiki sai ya ƙara da su to ba zai iya ba harshen sa zai gajiya gabaran haka daga cikin wayannan darajojin shugaba sallallahu alaihi wasallama akwai abin da ubangiji tabaraka wataala ya bayyana shi karara a cikin littafin sa abin da ubangiji tabaraka wataala ya faɗa kar a kansa na daga mai girman nan wato na matsayin sa abin da ubangiji tabaraka wataala ya yabo gare shi na daga ta wanda biyoyin sa da kuma halayen sa ubangiji kuma ya horu bayin sa bisa lazumtan sa da kuma ratayo da shi ubangiji da baraka wata Allah girman sa ya girmama sai zama shine wanda ya baiwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma ya dauka kashi sannan kuma ya tsarkake shi sannan ya kiyaye sa halayen sa sannan ubangiji tabaraka wata Allah ya yabo da wannan kuma ya kirari gare shi sannan ya yi masa sakamako kuma akan haka sakamako wanda yake mafi cika ashe fa bala duka tana ga ubangiji ne tabaraka wa ta'ala a farko da karshe ko ka kwaikwayi ubangiji tabaraka wa ta'ala dai cikin kwarzan ta maikin Allah da fadar darajarsa zai zama maimaita na ubangiji kake tabaraka wa ta'ala kawai godiya ta tabbata ga Allah a farko kamar ta tabbata gare shi a karshe yana daga wayannan darajoji na shugaba sallallahu alaihi wasallama abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fito da shi karara ga halittarsa kowa yana iya ganin sa da idan sa abisa mafi cikan nan ta fuskokin cika da kuma girma da daukaka da yadda ubangiji yake bance shi da kyawawan dabi'o'i wayanda suke a baban kyauta cewa da kuma dabi'o'i a baban yabo da kuma wato matafiyai na girma da fadaloli wayanda suke mai waita da yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karfafe shi da mujizozi wayanda suke masu rinjayar hankali da kuma hujjoji wayanda suke mabayyana da girmame-girmame wayanda suke mabayyana wadda wanda duk yayi zamani da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to da idanunsa yaga wayannan abubuwa duk bashi daya wanda duk yayi suki ma'aikin Allah yayi zamani da shi ya gansu wanda kuma yazo daga baya bai zamani da ma'aikin Allah kamar mu ba misali to mu kuma mun san wayannan darajoji na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da wayannan girmame-girmame da ubangiji ya bashi mun san su sani irin na yake ne har dai zama sanin hakikar wannan din ya tike zuwa gare mu an rawaito daga wani wani ya rawaita daga wani har abin ya iso inda muke hasake hasaken ta kuma ya zama ya kwarara gare mu sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya salati ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da yawa cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama an zo masa da buraka a daren da aka yi isra'i da shi an zo masa da buraka tana abu sanyawa sirdi a bar kuma sanyawa linzami a jikinta to amma sai ta gaddama ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bata nutsu yadda ma'aikin Allah zai hauta ba sai sai na jibril ya ce da buraka kai buraka shugaba sallallahu alaihi wasallama za ka yi wannan aikin to ka sani ba a taba wani mutum daya wanda yake mafi girma a gun Allah tabaraka wa ta'ala fiye da ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam wanda ya taba hawanka a duk wanda suka hauka ba a samu wanda ya fi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam girma a gun Allah a cikin su ba dan haka ka nutsu to wannan shine mahallul istishhad din alƙali ya ga hadisin nan ne saboda abin da yake magana akai kenan ta ba wanda yake da girma da daukaka da matsayi mai girma kamar shugaba sallallahu alaihi wasallam ga abin da sai na jibril ya ga buraka ai buraka yana jin wannan magana sai ya kece da gumi gumi ya dinga tsatsafowa a jikinsa saboda girman abin da jibril ya gaya masa babi na farko a cikin yaban da ubangiji tabaraka wataala ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma bayyana wani ta mai girman alƙadarin sa gare shi kai sani cewa a cikin alƙur'anin ubangiji mabuwayi akwai ayoyi mai waita wanda suke masu bayyanawa da kyakkyawan nan na ambaton shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma gididdigewa ga kyawawan dabi'o'i gare shi da kuma girmama lamarinsa da kuma kwarzanta alƙadarinsa amma daga cikin waɗannan ayoyi da waɗannan abubuwa da suka zo a cikin Al-Qur'ani to mun dogara da alƙali mun kawo iya abin da yake ma'anarsa ta fito karara ba sai an tsaya tawili ba to su muka dauko
wanda ma'ana zalika fi asrar usul
kuma mun tattara waɗannan ayoyi a cikin fasalla guda 10 wanda ga su za su zo a ƙasa fasali na farko a cikin abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani daga ayoyi zuwa irin na yabo da kuma kirari da kuma kididdige kyawawa abubuwan da Ubangiji ta Allah ya faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda suke a wannan bayi suke kamar faɗin Ubangiji tabaraka wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa wani manzo mai girma ya zo muku daga cikin kanku ku larabawa Imam al-Huda Abu Laysa Samarkandi ya fada sashi daga cikin makaranta al-Qur'ani sun karanta da wata qira'a cewa min anfusikum laqad ja'akum rasulun maimakon min anfusikum to wata qira'a sai ta zo min anfa sikum wato da fataha akan fa maimakon rufu'a to an ce min anfusikum daga cikin ku manzo ya zo muku daga cikin ku a cikin ku muka dauka muka sashi zaman manzo in ku aka ce min anfa sikum to daga mafi tsadar ku kenan anfasu abinda yafi komai daraja abinda yafi komai tsada to wata qira'ar abin da suka karanta kenan min anfasikum amma ƙira'ar kunzumin malamai su sun karanta da ban malamin anfusikum masanin fiqhu alqadi uban fadalu Allah ya masa gam daga tar ya fada a'lam Allah
ta'ala al-mu'minina aw al-araba aw ahla makkah aw jami'an nas ala ikhtilaf al-mufassirin min
Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana koyar da mu'minai ne ko ko yana sanar da larabawa ko ko yana sanar da mutanen makka ko ko yana sanar da dukkan mutane ma wato bisa dai su sabawa malaman tafsiri a cikin cewa wa ake nufi da wannan magana da Allah ya ce da ja akum rasulun ja akum kum din suwa ya kum din da suwa ake to wasu suka ce a larabawa ake nufi wasu suka ce a mu'minai wasu suka ce dukkan mutane wani suka ce a iya mutanen maka sassaɓawa ce gurin malaman tafsiri me ake nufi da kum din da karja a kum to kuma wa ake nufi dai wanda ake nufi din Ubangiji yana son ya sanar da shi abinda alƙali zai faɗa yanzu a nan gaba Ubangiji yana sanar da mu ne cewa Ubangiji ya aiko manzo daga cikin mu manzon da yake sun san shi kuma sun san gurinsa sun kuma yi sanji da gaskiya ta sa da kuma amana ta sa manzo wanda yake ba sa tuhuma da sarefa da kuma barin nasiha gare su duk ba su san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi mai gaskiya sun san shi mai amana ba sa tuhuma da sarefa ba sa tuhuma da kin yi musu nasiha sun san shi sarai saboda dama a cikin su yake kuma cewa babu wata kabila daga cikin larabawa wanda suke ba su dangane ko kuma wani zumunci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ka bibiyi kabilan larabawa bisa bambancin kabilan da larabawa suke da su kuwa suna da yawan gaske amma kusan dukkansu ba ka samu wata kabila ba wanda suke ba ta zumunci da ma'aikin Allah an haifu wani nasa a cikinsu ko wata kakar wance ko matar kakansa ko gwaggon wata haka dai ma'ana jini ya shafo kowace daga cikin kabilan larabawan nan jinin ma'aiki Allah ya shafo su wancan dan wancan kabilan ne daga cikin kakanninsa wancan dan wancan kabilan ne wannan dan wannan guri ne ko waccan matan waccan kakan dan waccan kabilan ne to dan haka ashe sun san shi kenan tunda yake da ma kusan duk gaba ɗayansu ma suna dangantaka da shi da jini da shi
Abbas ta'ala
wannan ma'ana ita ce ma'anar fadin sayyidina shine ma'anar abinda sayyidina Abdullahi bin Abbas ya fassara fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da cewa illal mawaddata fil qurba qul as'alukum alayhi ajran illal mawaddata fil qurba ga ya mutsi ya rasulullah ba na neman ku biya ni wani lada akan abinda nayi na kawo muku sakon Allah soyayya kawai a cikin makusanta sayyidina Abdullahi bin Abbas ya ce to ma'ana take nan ma'ana na kawo wannan sako ne saboda soyayyar da nake yi da ku dan zumuncin da ke tsakaninmu da ku to shi auren sa ma'ana ayi kenan in kuma an koma ta kan qira'atul fathi qira'an nan ta fataha akan fa la qarja akum rasulun min anfa sikum to an koma ta nan gurin to ma'anar sai ta zama kenan min ashrafihim mana manzo ya zo muku mafi daukaka daga cikin ku mafi daukakan daraja mafi fifiko wannan ku shine karshen yabo wanda Allah tabaraka ta'ala zai masa kamar yadda ya faɗa din nan duk wanda zai yabe shi ba zai yabe shi kamar yadda Allah ya faɗa din nan ba
summa wa tafahu ba'da awtarin habibatin
sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sufanta shugaba sallallahu alaihi wasallama da sababi wanda suke ababan yabo yayi yabo gare shi da yabo yabo yanda suke masu yawa sai da ubangiji tabaraka ta'ala a cikin ayar yayi bayani da cewa yana da kwadayi akan shiriyar su waɗanda aka aika waɗannan ko dai larabawa ko mutanen makka ko dukkan musulmai ko kuma mu'minai ko kamar yadda aka yi sabani wajen fassarar ta cewa harisun alaihima anittum harisun alaikum azizun alaihima anittum harisun alaikum to shine ma'ana min hirsihi ala hidayatihim kwadayinsa a bisa shiriyar su wa islamihim da kuma musuluntar su wa shiddati ma yu'nituhum da kuma yadda ma shin Allah yake jin tsanani a zuciyarsa game da abin da yake wahal da su in ya ga abin yana wahal da su to yana damuwa sallallahu alaihi wasallam wa yadurbihim abin da yake cutar da su a cikin lamarin duniyar su da kuma cikin lamarin lahira ta su da girman nan nasu gare shi da kuma ra'afa tausayinsa da rahmansa a kansu sashi daga cikin malamai sun faɗa sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi sunaye guda biyu daga cikin sunayensa sune ar-ra'uf ar-rahim mun sani cewa sunayen Allah ne amma cikin ayar sai Allah tabaraka wa ta'ala ko a cikin ayar sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi aran waɗannan sunaye laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum sai ce bil mu'minina ra'ufun rahimun shi Allah tabaraka ta'ala shine ar-ra'uf ar-rahim amma sai kira mai kin Allah kuma da wannan sunaye misalin wannan kuma a cikin wata ayar daban shine fadin ubangiji tabaraka ta'ala laqad manallahu alal mu'minina hakika Allah tabaraka wa ta'ala yayi baiwa ga mu'minai yayin da ya aiko musu manzo daga cikin kansu daga cikin su haka na a cikin wata ayar daban ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wanda ya aiko manzo daga cikin mutane wato ummiyai larabawa su ake gaya wannan suna ummiyai ma'ana wa'inda suke ba masu rubutu ko karatu ba to Allah ya aiko manzo daga cikin su da fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar irin yadda muka aiko manzo daga cikin ku an rawaito ga sayyidina Ali ibn Abi Talib yadda ya tabbata gare shi daga shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa min anfusikum to ma'anarta a gurin sayyidina Ali sai na lece abinda ake nufi min anfusikum din nan saboda nasaba ta hada ma'aikin Allah da ku surukuta ta hada ku hasaba dangi ma'ana ya hada ku ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin iyayena baki da yansu tun daga kan annabi adamu har zuwa kan sayyidina abdullahi ba a samu wanda zina a'udhu billahi ta haifa ba dukkanin su ayan aure ne Imam Ibn al-Kalbi ya fada na rubuta iyaye wato mata guda 500 na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma ban samu wanda wato zina ta haifa a cikin su ba ma wajatu fihinna sifahan ban samu wacce ta zina a cikin su ta haifa ta haifa ba ban kuma samu wani abin daga abin da yake na namarin jahiliya a cikin su ba to wannan magana ta al-Imam al-Kalbi ko Ibn al-Kalbi sai zamana yana nufin dukkan waɗanda suke a cikin dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga kakanninsa ba wai yana nufin iya kakanninsa mata daga kan sayyidina Abdullahi zuwa Adamu ba a duk wanda jinin ma'aikin Allah ya shafa su yake nufi in babar baffan manzon Allah ce to har da ita ciki in babar kawu manzon Allah ce har da ita ciki in haka dai har wato babar baffan kakansa ma sai sa ciki abin da yake nan in ba dan haka lissafin ba zai kai haka ba mata iyaye mata 500 ne ce ya lissafa shi kuma abin da malamai suke faɗa mu haƙiƙai kakannin manzo Allah sun sanar da kansa yana Abdullahi zuwa annabi Adam mutum 47 ne mutum 47 ne to kaga misali 47 kaddara ma har mazan yake nufi in ka ninka biyu da kowace da uwa da uwa ko misali uba da matarsa uba da matarsa uba da matarsa 47 sau biyu ina ganin 96 ko da 4 94 to kaga ko 100 ba kai balle 500 da haka da yace ya kirga kakanni mata guda 500 to sai malamai suka fahimce yana nufin dukkan waɗanda dangin ma'aikin Allah ta shafa eh duk wata mace take cikin dangin zuri'arsa inda ta jininta ya shafe shi to har ita lissafa ya dinga bincike sai da ya gano su gaba daya kuma a ciki bai samu wadda a uzu lalla marin jahiliya ya ritsa da ita ba kaf din su aure suke suka hayo balle muka lokacin magana ta alƙazi iyazin a sama ko wanda yake cewa babu wata kabila ta larabawa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato illa kana lahu fihi tiha wiladatun aw qarabatun sai ka samu a cikin wannan zuri'ar ko wannan kabila ta larabawa an haifo wanda daga cikin kakannin annabi a cikin su da haka zumunci ya hada shi da su kaga wannan magana sai ta fassara wannan ta Ibn Kathir cewa lalle abin da yake nufi kenan radiyallahu anhu
وعلي بن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى فتحل ركعه السائلين
an karba ga sayyidina Abdullahi bin Abbas ya dala tabbata gare su a cikin ma'ana fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa taqallubaka fi sajidi ubangiji sai ina ganin jujjuyawarka a cikin masu sajada
alin nabi ila nabi hatta akal suka nabiyan
yace ma'ana jujjuya wannan shine daga annabi zuwa annabi daga annabi zuwa annabi har na fita tafi a matsayin annabi tunda kamar da shehu radiyallahu anhu karanta mana shehu Ibrahim yas radiyallahu anhu karanta mana a cikin al-faidul ahmadi fil mawlidil muhammadi tun san da Allah ya samar da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai kaga tsatsan annabi adam aka fara ajiye shi ko daga jikin sa ya fita kuma jikin annabi shi su ko idrisu tukun ko sannan shi su haka shi su tukun sannan idrisu to haka haka aka dinga cewa kowane kaka daga cikin kakannin manzo Allah aka haifa sai ya zama wato wannan hasken sai fitar ga jikin sa kuma jikin ɗaya wato wannan ɗan wannan zama cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa san da aka haife shi to ma'anar wata kallubaka bi sajidina gurin Abdullahi bin Abbas sai ce to wannan ma'anar Allah yake nufi cewa Allah yana ganin jujjuyawarka a cikin tsatsanni na annabawa har zuwa kuma saukarka a cikin mahaifiyarka sai na Ja'far as-Sadiq dan Muhammad al-Baqir ya faɗa yadda Allah ta tabbata gare shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san gajiyawar halittarsa kamar an biye ya ta sa dan haka ne ubangiji sai ya sanar da su wannan domin su san cewa ba za su iya samun tsarki kawai da hidima gare shi ba da haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye wani tsani tsakaninmu da shi daga cikin irin jinsinmu a kalar jiki dai in ka kalli wa aiki sallallahu alaihi wasallam irin kira jikinsa ne dan adam ne kamar kowane irin dan adam ko yana da hanci, yana da baki, yana da kunne, yana da idanu, yana da kai, yana da haka duk jiki da irin kiran mutane. Saboda Allah tabaraka ta'ala ya san ba za mu iya biyayya gare shi kai tsaye mu da shi ba. In Allah ya ce ku bi ni, to ya za a bi Allah. To shi Allah ya san ba za mu iya wannan ba, sai ya sanya tsani tsakaninmu da shi. To sai ya ajiye mana irin mutum, sai ya ce to ku bi wannan. In kun bi shi ne kuka yi. Man yuti ir rasul faqad ata Allah. To shikenan. Kaga wannan sai mana sauki sabanin wancan. Sannan kuma daga cikin abin da Allah tabaraka ta'ala ya lulluba masa ta daga sifofi sai ya lulluba masa jin tausayi da kuma jin rahama. Ubangiji tabaraka ta'ala ya fitar da shugaba sallallahu alaihi wasallama yanzu ga mutane a matsayin jakada kuma wanda yake mai gaskiya. Sannan ya sanya biyayya gare shi ta zama biyayya ga Ubangiji. Ya sanya dacewa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta zama dacewa ne ga Ubangiji. Shine Ubangiji ya faɗa wanda din yabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hakika ya ba Allah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ba ma'aiko gaba sai dan cin kai ga talikai. Mallam Abubakarin Muhammad ibn Tahirin ya faɗa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kawata shugaba sallallahu alaihi wasallama da ado irin na jin kai. Sai ya zama kasancewar shugaba sallallahu alaihi wasallama jin kai da kuma dukkanin tadodinsa da sufofinsa suka zama su ma jin kai ne ga halitta. Wanda zai zama wani abu daga cikin rahamar shugaba sallallahu alaihi wasallama ta shafe shi, to shine wanda zai zama wato mai tsira a gidan duniya da gidan lahira baki daya gaban dukkanin wani abin da yake abunki. A nan duniya in ka samu rahamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zaka zauna lafiya. A lahira in ka samu wani abu daga cikin rahamar ma'aikin Allah shi ma ka shirya da Allah. Sabanin haka kuma halaka ce. A'udzubillahi. Ya zama kuma ma'aikin Allah shine wasili a cikin duniya da lahira zuwa dukkanin wani masoyi. Ba ka gani ba ne Ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa ba mu aiko ka ba sai dan jin kai ga talikai. Sai ya zama rayuwar shugaba sallallahu alaihi wasallama jin kai ne, haka na kuma wafatin sa ma in yayi wafati rahama ne gare mu kamar yanda ya faɗa. Kamar yadda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi, ya ce rayuwa ta alheri ne gare ku, haka na in na ƙaura na koma ga Ubangiji ma tabaraka ta'ala, to ƙauratawa ma rahama ce gare ku. Haka na kamar yadda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, idan Ubangiji tabaraka ta'ala ya so jin kai ga wata al'umma, to sai karɓa annabinta kafin ya karɓe ta, sai annabinta ya riga ta wafati. To Allah ya so ku da rahama kenan, ya so mu da rahama in yi haka. Shine Ubangiji tabaraka ta'ala ya sanya shi ya zama mai shara fage gare su, ya zama wato mai share hanya gare su. Shine ma'anar abin da ma'aikin Allah ya faɗa wancan hadisin na baya, hayati khairul lakum, rayuwa ta alheri ne gare ku. Kuma sai ya ce wa mauti khairul lakum, wafati na ma alheri. Kila sai ka tambaya to za a yi wafatin ma'aikin Allah zama alheri gare mu ko? To ga cikon maganar nan a wani hadisi shine cewa in Allah ya so al'umma da rahama, to abin da yake yi sai ya fara karɓe annabinta sai ya gaba dan ya zama shine mai share hanya. Kaga sai ya je duk inda wata ɗan matsaloli suke sai bubbuge kafin mu iso sallallahu alaihi wasallam. Eh to kaji amin. Imam al-Huda abul Layth Samarqandi ya faɗa cewa da Ubangiji ya rahmata lil alamina yana nufin jin kai ne shi ga mutum da kuma jin san aljanu baki da. An ce kuma a'a rahama ne ga dukkan halitta ma kowace iri, ba mutum da aljan kadai ba, duk abin da Allah ya halitta, ko dutse ne ko menene ma, ma'aikin Allah rahama ne gare shi. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama wato shari'a ne shi ga mu'minai domin ya ba su shari'a.
Wa rahmatan lil munafiqi bil amani min al-qatl
kuma rahama ne hatta ga munafiki tunda yake ya amince da shi gaban kisa maiki Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai kashe munafikai ba ko an ce da shi lokacin da Allah ya tuna masa asirin su su munafikan Allah ya sanar da shi wani munafiki ne wani ma munafiki ne wani ma Allah ya tuna mai asirin su da sai san su to maiki Allah ya zo da ya fade su a masallaci ranar juma'a yana huduba ya dinga nuna su da sanda yana wani tashi ka fita munafiki ne kai wani kai ma tashi ka fita munafiki ne kai kai ma fita munafiki ne haka dinga tsame su dai bayan daya duk sai da gare su wannan juma'a a tarihin musulunci tace aka yi ta ita kadai ba munafiki ko daya kai ta duk mu'mini ne zalla amma daga nan ma ki Allah bai cika da korar su ba bai kuma za ta ku biya karkashe su ba aka ce Rasulullahi me yasa ba zaka karkashe su tunda ka san munafikai ne yace a'a sai kafirai su dinga zindina ana cewa kun ga irinta wanda suka yi imani da shi ma kashe wa yake ina zan da imani da shi ba sai a dinga cewa Muhammadu yana kashe sahabban sa abinda za a ce kenan su mutane ba su da hankali ba za su iya bambanta tsakanin munafiki da mu'minin kirki su dan an kashe mutum kawai sai an kashe ba ruwan su da nakala ne dan haka ba za a kashe su ba ta shiga ga masha Allah nan ma ya zama rahama gare su tunda yake an kyale su ba za a kashe su ba sai an je lahira shikenan abinda zai same su ya same su kuma wannan abun Allah ne sannan kuma masha Allah rahama ne hatta ga kafirin ma ko da yake za a yake shin ko da yake za a iya kashe shin an yi da yawa an yakin Badar an yi Uhud an yi kaza yake duk an yi an karkashe wasu daga cikin kafiran amma har yau dai masha Allah rahama ne ga kafiran su ma me yasa zan rahama gare su saboda jinkirin ukuba gare su ai a baya annabawan da suka gabata in al'umma su suka yi abinda suka aikata wanda yake na ba daidai ba nan take Allah yake fushi akan su ya soka musu da azaba ko an yi wa adawa an yi wa samudawa an yi wa mutanen annabi ludu wanda aka dauki garin gaba daya aka shifar duk suka halaka an yi da yawa wasu kuma aka saki iska ta busar da su suna zanzauni an yi wa mutanen annabi fir'auna an sa su a cikin kogi an hade kogin kawai shikenan su muta shi amma al'umma manzala sun sanar da irin kafircin da aka yi din ba za ka kuma Allah ya soka da wata azaba akan kafiran da haka ashe maki Allah ya zama rahama ga hatta su ma kafiran tunda yake Allah bai musu azaba ba kuma zai ba har sai an je alkiyama ya ce ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna Allah ba zai musu azaba ba matakar kana cikin su to sai mu'minan suka tsorata aka ce ya rasulullahi gashi Allah ya ce in kana cikin mu gashi kuma ka fada mana innaka mayyitun wa innahum mayyitun za ka yi wafati kamar yanda kowa ma zai to yanzu da baka nan fa sai kuma Allah ya saki saukarwa وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون تو كودا كا قور دين ما ان دي سنا استغفاري بزن مسا عذابا لاك استغفارن دا اكي ادنا ليس الله بزي عذابا با دي ايرن ابن دا زاي نا تيرن ليفقا تو فشين دا الله زاي يدي دا دي ابن دا زاي ما داي بزي سا دي اهلك دا الامم اي سي دي كوما الله يكياي ابو با دايوا سا دنگا فاروا كوما غاسنا اشا ما دا سو كورونا سي يو كرن سو سي غاسنا داي الله يكياي الله ماغانتا
Sayyidina
Abu Abdullah ibn Abbas ya fada yadda Allah ta tabbata gare su. Ma'aikin Allah jin kai ne ga mu'minai, haka na kuma jin kai ne hatta ga kafirai. Domin an musu afuwa, an musu rangwame ga barin irin abin da ya samu wasu su na daga cikin al'ummatan da suka ƙaryata ko suka sarifantar da annabawan su. Sunan take Allah yake tsawa akan su. Asa wani mala'ika ya diya halaka su amma al'umma manzo Allah ba haka ba
ko kiya annan nabi sallallahu alaihi wasallam alayhi salam
an haka to cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fada ga sai Jibril mun ci tabbata gare shi shin ko wani abu ya same ka daga cikin wannan rahama da jin kai sai Jibril ya ce kwarai ku ya rasulullahi rahamaka ta shafe ni
kuntu ashara ayati mata fa'alantu
sai na Jibril ya ce da ina tsoron ƙarshe na ya za mu ƙari ni da Allah saboda na gagga abubuwa da suka faru musamman na izinanta da abin da ya samu Iblis Iblis da shi ne shugaba a cikin mala'ikun ma amma ƙarshe ga irin abin da ya zo same shi lokacin da Ubangiji wa ta'ala ya fushi a kansa to sai nake ta gudun ni kuma ya za mu ƙari da Allah wata rana to har sai radda Allah ya sauka maka da aya aka aika wannan kawo ma wannan aya sannan na samu nutsuwa a zuciyata dan haka ta inda rahmaka ta same ni shi ne faɗin Ubangiji Subhanahu Ta'ala zai kuwace inda zai arshi maki muta san ma'ani Jibrilu ake nufi da wannan aya ma'abocin ƙarfi ne kuma makini ne abun Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma wato abun bi ne a cikin mala'iku kuma amintacce ne a bisa wahayin Allah tabaraka wa ta'ala to wa'annan kalmomi da Allah ya faɗa na yabo akai na sai na san na aminta shikenan babu abin da zai same ni
har
rawai saka sai na Ja'faru dan Muhammad as-Sadiq da ta fada gare shi a cikin ma'ana fadin Ubangiji tabaraka wa ta'ala gaisuwa ta tabbata gare ka daga mabota dama ma'anar ta shine bika eh cewa wato salaman su da kubutar su da amintakar su a sahabul amini ta same su daga karamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa Ubangiji tabaraka ta'ala shine hasken samai daga sai mallaka abul ahbari ya faɗa da ibnu jubairin shima ya faɗa manufar wannan haske na biyu da Allah ya faɗa cikin wannan aya shine shugaba sallallahu alaihi wasallam shi yake nabi da nur fadin ubangiji tabaraka ta'ala ya ce masal nurihi kamishkatin fi hamis ba masal nurihi ai masal nuri muhammadi sallallahu alaihi wasallam misalin hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh Allahu nuru samawati wal ardh to nuru din nan manzo Allah take nufi sayyidina sahalu dan abdullahi tustari ya fada ma'anar wannan aya shine cewa ubangiji tabaraka ta'ala shine mai shiryar da mutanen san mai da kuma kan sai
sun magana annabi Muhammad idan
kana
mutsara fi asali fi asali kan shikaci
sannan kuma sai yace misalin hasken shugaba sallallahu alaihi wasallama iz kana mustawda'an fil aslami misalin hasken na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ajiye a cikin tsatsanni wato na iyaye maza lokacin da Allah yake ta ajiye wannan haske ko kamar da azna fadi abinda shi ya faɗa radiyallahu a cikin Faisal Ahmad an samar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko an samar da annabi Adam da ka dauki hasken ma'aikin Allah da yake shine farkon samuwa aka sanya shi a jiya a cikin tsatsan annabi Adam a haka hasken ya dinga taransa ba zuwa sayyidina shi su amince tafi da gare shi zuwa sayyidina Idrisu haka haka dai har zuwa kan babansa Abdullahi to wannan ajiyar shine mustawda'an fil aslai hasken manzo Allah lokacin da yake ajiye a cikin tsatsannin iyaye maza to misalin sa shine kamishkatin ga sifarsa idan Allah ya faɗa misalin sa kamar fitila a kunna hasken fitila a cikin kamishkatin fi hamisbah almisbahu fi zujaja azzaza ka annaha kaukabun durri kamar mutum ne ya samu ashana ya ƙatta ya kunna a jikin fitila irin mai kwannan sai kaga ga hasken yana fitowa ta cikin wani glass ko to misalin hasken manzo Allah kenan amma kuma dukkan sasannin da ke gurin sai ya zama da wannan hasken za su haskaka to misalin hasken manzo Allah kenan gashi a taskace a wani guri shine aslaf tsatsan iyaye amma kuma wannan hasken shi ke haska ko ina a duniya baki ɗanta eh kamar dai da ka san wannan fitilar ga ta samanka dan wani abu ne wani dan wasu ɗan wayoyi ne kawai aka dan jona haka wani technology aka jona sai zama haske sai kama daga cikin gilashin amma ji shi haska mana inda muke dinnan duk ba shi da da ya ce kamishkatin fiha misbah to misbahu din zuciyar manzo Allah yake nufi da ita eh zuciyar manzo Allah shine misbahu din shine fitila az-zujajatu ka annaha kawkabun durri to zujajatu din kirjin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shine zujaja wato a tangaran din da fitar take ciki ko gilashin da fitar take ciki
aika annahu kawkabun durri liman
wani ma'anar wannan shine cewa kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama wani tauraro ne wanda yake mai haske mai daukar idanu saboda abin da yake cikin sa daga imani da kuma manzanci hikima din kenan wanda yake ana kunnata daga wato bishiya mai albarka an kunno ta daga bishiya mai albarka daga ta aka dauka haska to wace bishiya ce ta kuma ma'anar wannan shine daga hasken annabi ibrahim amince ta mutunta gare shi saboda annabi ibrahim shine uban annabawa kuma shine uban addinai duka duk addini addini ne hanifi ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman to duk annabin da yazo sai kaji ya ce akan addinin annabi ibrahim yake daga annabi ibrahim uban annaba ne kuma uban addinai dukan su gaba daya sai zama haske manzo Allah shi ma kamar yadda aka dauka sano sauran daga nan annabi ibrahim shi ma daga nan din aka cinno shi an saba wannan misali da bishiya mai albarka fadin sa kuma tabaraka wa ta'ala da yace hasken ta ya kusanta ya zama ya walka ya haske ko ina ma'ana su shine annabtar shugaba sallallahu alaihi wasallama kamar ta bayyana ga mutane tun kafin lokacin sa ko kafin ya ambaci annabtar ta kafin ya ce musu shi annabi ne kamar ma annabtar ta bayyana gare su su gane shi annabi kamar da irin yadda wannan mai shi ma yake nema kamar ya kunna mutane haske tun ba kyatta masa shana amma dai an faɗi wata ma'ana kuma sabanin wannan a cikin ma'anar wannan aya Allah ne dai masani hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambace shi da suna haske kuma fitila mai haskakawa a cikin wani wuri ba wannan ba a cikin alqur'ani shine fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala hakika haske ya zo muku daga Allah dauke da wani littafi wanda yake mabayyani ubangiji ya fada ya kai wannan manzo mai girma hakika mu muka aiko ka ka zama mai shaida akan mutane mai albishara gare su kuma mai gargadi gare su ka zama kuma mai kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa izinin sa sannan ka zama wata fitila mai haskakawa yana daga cikin wannan ma'ana fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala alam nashrah laka sadraka ba mu muka haskaka kirjinka bane ya mai cikin Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu a ƙarshen wannan sura ma'ana sharaha da yace alam nashrah laka sadraka shine mun yalwata kirjinka abinda ake nufi da kirji kuma zuciya ake nufi sai na Abdullahi bin Abbas ya faɗa yadda Allah su tabbata gare su ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haska kirjin shugaba sallallahu alaihi wasallam da hasken musulunci sai na Sahlu dan Abdullahi tattari ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an haska kirjin sa da hasken annabta wato manzanci sai na Al-Hasan kuma ya ce abinda yake nufi shine an cika kirjin na ma'aikin Allah ko zuciyar tasa da hukunci da kuma ilimi kila kuma an ce abinda ake nufi shine ubangiji ya wanke zuciyarka ta yadda ba za ta karɓi wasu wasi ba sannan kuma muka sanar yadda wato tarku aulakka wanda yake ya nauye gidan bayanka to wannan wizraka an ce abinda ake nufi shine abinda ya gudana kafin a aiko maki Allah ba shi manzanci to duk abinda ya faru daga ratsa hanya to Allah ya sarar da shi inda da akwai dinma aka ce ba haka ake nufi ba abinda ake nufi nauye nauye irin na kwanakin jahiliya zamanin jahiliya kafin musulunci a wata ma'ana an ce abinda ake nufi shine abinda ya nauye gidan bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama na daga manzanci har zai zuwa lokacin da ya isar da shi mallan wardi shine ya haka ce wannan da kuma Imam Sulami ila kuma aka ce abinda ake nufi shine mun kiyaye ka mun baka kariya an ba dan kare wanda muka baka ba to da sai zama wato zunubai sun dangane sun dankare gadan bayan ka al-imamu samarkandi shine ya kai shi wannan sannan kuma muka dauka an batanka mallam yahya ibnu adam ya fada cewa mun dauka kaka da annabta ila kuma an ce abin da ake nufi shine in aka ambace ka a ambace ni in aka ambace ni za a ambace ka tare da ni duk sanda ka ambaci ubangiji don Allah sai ka ambaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine a cikin fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk sanda mutum ya ce la ilaha illallah to bata cika ba sai ya hada da muhammadur rasulullah sannan ta cika ashe ambatan Allah ba zai wuce da ambatan ma'aikin Allah warafa ana laka zikirka kenan kila kuma ka ce a'a warafa ana laka zikirka a wajen kiran sallah da kuma ta da iqama eh har anan ma sai an ambaci ma'aiki to ai sai a hada hadda tahiyya ma eh cikin sallar ku duk ba shi da eh to alhamdulillah lokaci sai mu kwana insha Allah sai kuma Allah ya nuna mana gobe Allah ya jigan mu Allah ya jigan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da masoyanmu da ƴan uwanmu Allah ya sa mu gama duniya lafiya malamu Allah ya saka musu alheri iyayenmu Allah ya saka musu alheri annabi zamu iya wallahi iya mana abin da gare mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki ya rayuwa da barka annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da muke kona guri ubangiji Allah huwa ce abin da muke tsoro Allah kare mu kasan mu Allah zama da ita lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya da barka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hali da ake ciki na tsadar rayuwa da wahalhalu iri-iri da kashe-kashen mutane Allah ya kiyaye mu Allah ya maganta Allah ya dauke albarka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin satin nan ma irin jirgin kasan nan da yake tafiya daga Kaduna zuwa Abuja aka tare shi aka kakkashe mutane ba dalili aka lalata jirgin duka da irin aikin da mutanen in bindigan nan suka saba yi to muna addu'a wa'anda suke musulmai a ciki Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya karbi shahadarsu su kuma wa'annan mutane da suke wannan aiki Allah ya sa su tuba su bari Allah ya sa su daina wanda ba za su daina a cikin su Allah ya halaka da su mu huta barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu Allah ya gafarta mana wanda suke wani wasiya da addu'a Allah ya san bukatun su dake Allah ya biya musu kuma Allah ya biya namu bukatun Allah ya sa mu gama mu gara Ramadan lafiya Allah ya sa mu shige shi cikin aminci Allah ya katsi batun mu a cikin sa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu abin rayuwa a cikin sa Allah ya ba mu yadda zamu Allah ya fushe mu kakanikai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam malam da ƴan uwansa Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara musu lafiya Allah ya sa rakiya ta tsawar barka annabi sallallahu alaihi wasallam فاتحة رسالة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة لما قلت والخاتم لما سبق نصر الله ولا حج ولا هدي الى صراط مستقيم وعلى آله يا رب العظيم
يا رب بالذات وبالصفات فكن لنا في سائر الحالات صبر قلوبنا على الايمان وتعدنا لعمل الاحسان وانظر الينا وانصرنا الدين عد حقوقنا وعجز دينا وعملنا ذرية مباركة تكون لله بنا وجاز عني كل من قد آسنا إلي من رب الجزاء الآسنا للمصطفى الشفيع يوم المعشر خير ولا من قلبه من الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاز بالخير لنا وعمنا عليه صلى ربنا وسلم فاض بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم فاض بالخير لنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغنك والخاتم لما سواك ناصر لك منك ولا دينا صراطك المستقيم ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام